Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji cewa shugabannin hukumomin tsaron Najeriya sun yi wata ganawa ta gaggawa kan barazanar kawo cikas ga babban zaben kasar. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridin Nijar. Amma kafin nan, ga Maryam Dauda da halin da duniya ke ciki.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A wannan makon ne Majalisar Dinkin Duniya za ta kada kura'a akan wani kuduri da zai jaddada mahimmancin neman hanyar samar da zaman lafiya mai dorewa a Ukraine a cikin gaggawa, shekara ɗaya bayan da Moscow ta yi wa makwabciyar ta kutse. Kudirin, wanda Ukraine ta rubuta bayan ta tattauna da ƙasashe abokan hulɗarta da kuma ƙasashen da ke da ra'ayi, za a kada kura'a a kansa a ƙarshen wani zaman majalisa na gaggawa na musamman da za a fara gobe Laraba da yamma, a kuma ci gaba da yinsa har zuwa ranar Alhamis. Kudirin ya jaddada buƙatar neman hanyar cimma cikakken zaman lafiya mai dorewa da ta je daidai da ƙa'idojin yarjejeniyar Majalisar Dinkin Duniya, tare da yin kira ga mambobin majalisar da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su goyi bayan wannan ƙoƙarin. Kudirin ya kuma buƙaci a kawo ƙarshen faɗa tare da janye sojojin Rasha daga yankin Ukraine a cikin iyakokin ƙasar da ƙasashen duniya suka amince da su. Hakan na nufin har da yankunan da Rasha ke ikirarin ta mamaye. Wata sabuwar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta kashe mutane 3 a jiya Litinin, tare da jakkata wasu fiye da 200 a sassan ƙasar Turkiyya, inda wata gagarumar girgizar ƙasa ta shafa makonni 2 da suka wuce, wadda ta yi sanadiyar mutuwar dubban mutane a cewar hukumomin ƙasar. Ƙarin wasu gine-gine sun ruguje, lamarin da ya sa wasu mutane suka makale, yayin da aka samu rahoton mutane da yawa sun jakkata a makwabciyar ƙasar Siriya. Girgizar ƙasar ta ranar Litinin ta fara ne a garin Daphne da ke lardin Hatay na Turkiyya, ɗaya daga cikin yankunan da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 da ta auku a ranar 6 ga watan Fabrairu ta shafa. An kuma ji girgizar a Siriya, Jordan, Cyprus, Isra'ila da kuma Masar. Ministan cikin gidan Turkiyya, Suleiman Soylu, ya ce mutane 3 sun mutu, sannan wasu 213 suka jakkata. Ana dai ci gaba da aikin nema da ceto a wasu gine-gine 3 da suka ruguje, inda aka yi imanin mutane 6 sun makale. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labarin da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Manyan hafsoshin soji da sauran shugabannin hukumomin tsaron Najeriya sun yi wata ganawar gaggawa a daidai lokacin da 'yan Boko Haram da tsigerun kudu maso gabas ke cewa za su kawo cikas a babban zaben gamagari da za a fara nan da kwanaki 4. Daga Abuja, ga rahoton da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Looking at the security for the elections, we are set.
Babban Hafsan, hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Loki Irabo, yawa manema labarai ƙarin bayani bisa wani taron gaggawa na manyan hafsoshi da sauran shugabannin hukumomin tsaro akan shirye-shiryen samar da tsaro kafin, yayin da kuma bayan babban zaɓe na ƙasa. General Loki Irabo ya ce sun kalelece jadawalin tsarin samar da tsaro yayin zaɓen da ma halin da ƙasar take ciki. Ya ce bayan an assasa baki ɗayan halin da ake ciki, sun tabbatar da cewa idan batun samar da tsaro ne yayin zaɓe, to ba matsala.
To address those peculiar areas.
Taron na manyan jami'an tsaron Najeriya na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar Boko Haram ta saki wani faifan bidiyo inda take barazanar kawo cikas yayin wannan zaɓe, yayin da a ɗaya ɓangaren kuma kungiyar 'yan awaren kudu maso gabashin Najeriya su ma ke yin barazana domin kawo cikas yayin wannan zaɓe. amma duk da haka babban hafsan sojojin ya ce wannan ba matsala.
And I'd like to use the opportunity to assure Nigerians that on the security front we are good to go.
General Irabu ya jaddada tabbatarwa 'yan Najeriya cewa in dai batu ne na tsaro yayin wannan zabe to ba matsala, domin jami'an tsaron sun shirya tsaf domin tunkara duk wani kalubalen tsaro. Kowa zai samu damar gwada 'yancin sa na yin zabe cikin kwanciyar hankali da lumana, kuma duk wanda yayi kasassabar kawo cikas yayin wannan zabe to tabbas zai yaba wa ayazaki.
They will have a bloody nose.
Kalaman babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya kenan, General Loki Irabo. To kome masana tsaro ke cewa akan haka? Major Bashir Galma mai ritaya mai sharhi ne kan sha'anin tsaron.
Wannan mitin da ka gani an yi shi gagarumin taro ne. Duk wani maganganu da wa'annan ɗan tarasi suke yi, a nuna musu dai jama'an tsaro na ƙasan gaba ɗaya sun shirya gargaɗi ne gare su, ko na Biafra ɗin ne ko na Boko Haram ne.
A gefe guda kuma, hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya, wato NOWA, na ƙara jaddada kiranta ga 'yan Najeriya domin samun nasarar gudanar da wannan zaɓe. Dr. Garba Abari shi ne Director General na wannan hukuma.
Abin da ake tsammanin su talakawa su yi, na farko su fito ranar zaɓe su kada ƙuri'a, na biyu su zamana masu kishin ƙasa, masu son zaman lafiya da lumana, na uku su zamana masu zuwa su kada ƙuri'a ba tare da an yi cinikayya tsakanin mai saye da mai sayarwa. Domin sayar da ƙuri'a illarsa shi ne idan kai siga ka sayar da ƙuri'ar ka to ka sayar da inci.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, harin sai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Ma'aikatan agaji a Somalia sun ce suna da damuwa game da yiwuwar samun raguwar tallafin jinƙai a yayin da ƙasar ta Somalia ke fama da fari mafi muni da aka gani cikin shekaru. Ƙarancin masu ba da gudunmuwa gami da sauran wasu matsaloli da yawa a faɗin duniya da kuma ke buƙatar tallafin jinƙai ka iya rage yawan kuɗaɗen da Somalia ke samu, a cewar ma'aikatan na jinƙai. Muhammad Abdi, daraktan hukumar kula da 'yan gudun hijira a Norway, ya ce babban dalilin da yasa ake samun ƙarancin masu ba da agaji shine Somalia ta daɗe tana samun tallafin jinƙai sama da shekaru 30 yanzu, kuma babu wani canji da aka samu. Abdi ya ce masu bayar da gudunmuwa da yawa suna ba da kuɗi don rage raɗaɗin wahalhalun da 'yan Somalia ke fuskanta, amma kuma suna tallafawa wasu ayyukan jinƙai a ƙasashe, ciki har da Yemen, Syria, Turkiya da kuma Ukraine. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin da 'yan ta'adda suka kai wa rundunar sojan Burkina Faso a arewacin ƙasar a makon jiya ya ƙaru zuwa 51, a cewar jami'an sojan ƙasar, bayan da aka gano ƙarin gawarwaki 43. An yi wa sojojin kwanton ɓauna ne a lardin Woodland na yankin Sahel tsakanin garuruwan Dio da Orsi, a cewar rundunar sojan Burkina Faso a jiya Litinin. An tura ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin, kuma wasu da ba a tabbatar da adadinsu ba da suka jakkata an kai su asibiti. Ƙasar da ke yankin yammacin Afirka ta sha fama da tashin hankali mai nasaba da ƙungiyoyin Al-Qaida da ISIS tsawon shekara 7. Tashin hankalin da ya yi sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba kusan mutane miliyan 2 da matsugunansu da kuma haifar da matsalar jinƙai. Gazawar gwamnatoci wajen magance matsalar yadda ya kamata ta haifar da juyin mulki har sau biyu a shekarar da ta gabata, inda kowane shugaban mulkin soja ke alkawarin kawo ƙarshen hare-hare da kuma tabbatar da tsaro a ƙasar, amma duk da haka haƙa ba ta cimma ruwa.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Kasha hake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yaushi ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne.
Assalamu assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Tunda Soraji ta zo ta kama wannan gonakan mu ta gina furaj, babu wanda aka kira aka ce ga hakkinka.
Kuma Allah sama da basu debi kukan talakkan nan. Yanzu inda suka bata ni share ɗaya mutum ne, mun kai mutum 500 ko sisin kwabo ba a baya ba kowa a ciki. Yau shekara 10.
Yau shirin na jamhuriyar Nijar, inda bayan fiye da shekaru 13 da gano man fetur a kasar, masu gonaki da aikin haka matatar man kasar ya shafa na ci gaba da neman haƙƙin su a hannun mahukuntar jamhuriyar ta Nijar. Adaka ce mu
wallahi, idan ba san yuna adaka da wuya kaga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina, jayayya ko neman magana sai an so yuna.
Madalla masuwar kimanin shekaru 14 kenan hukumomin jamhuriyar Nijar suka kafa matatar man fetur a yankin arewacin kasar bayan gano albarkatun man. Duk da cewa wannan ci gaba ya sauya fasali da yanayin tattalin arzikin kasar ta jamhuriyar Nijar, amma har yanzu wasu daga cikin talakawa manoma da ke yankunan karkara da wannan aiki ya ritsa da gonakinsu na fafutukar neman haƙƙin su na diya daga gwamnatin jamhuriyar Nijar da kuma kamfanin Soraz da ke aikin haƙar albarkacin man fetur ɗin. Abokiyar aiki Tamar Abari ta bibiyi wannan batu kuma ga rahoton da ta haɗa wa filin ‘yan ƙasa da hukuma.
Tun da shekara ta 2008 ne jamhuriyar Nijar ta ƙuduri aniyar kafa matatar man a wani yanki da ke arewacin jihar Damagaram, inda gwamnatin ta nemi mazauna wajen da aka ga ya dace bayan aune-aune a kafa wannan matata, wato masu gonaki su ba da filayen noman nasu. An yi wannan ne bisa yarjejeniyar za a biya su diya daidai gwargwadon abin da aka karba, sai dai har yanzu masu gonakin na kokawa gama abin da wasu suke cewa.
Tarmin mun gauna da shekara dai kusan 10 abu, an zo an yi awo meter lora yayi awo shi, da mu aka je aka yi awo na aka kare komi aka zaba mu kudin shuru, suka ji suka san sura suka zo daga yemi masu kaje suka auna gonakai, suka ce wancan awon bai ba, suka auna da kansu kuma suka hudu furin za a bada a farashin da su ba mu ba dukkan meter kare haka. Kenan muka ce su ba mu, kenan shi ne muke cewa sama Allah sama annabi su debi kukan talakkan nan. Yanzu inda suka bata ni share ɗaya miki noma share da kumbura musu.
Zakar Musa Ganaram, wallahi hajiya muna cikin wahala, wani hiyaji yayi barema ma ya samu abin da zai ci. Tunda Surazi ta zo ta kama wannan gonakanmu ta gina furaj-furaj, babu wanda aka kira aka ce ga hakkinka. Muna noma dai hura da guda kuma muna zaman jira.
Suraji Idi ta zara ba. Matsala gurin noman ne da ma aka bi aka kare gurin. Kuma an yi magana za a biya din kuma halin zuwa biyan bai tabbata ba. Shine kawai babban matsala. Akwai kotai guda gona da ke da ɗan damar ta bakin da suka barin kuma shine muke noma a. Matsala wannan kawai a hankali dai babban matsala ce. Tunda kowa ma yanzu ya gaji da ya matsu da a ce an biya ma ta kwanan kaje ka sayan wata gona a wani waje daban. Amma an ba biya ba halin yanzu kawai gurin je ne.
Bayan da waɗannan bayan Allah suka yi ta sa ido na jiran alƙawarin da aka yi musu shuru, sai suka nemi hanyar da za su nemi hakkinsu, kamar yadda Alhaji Bukari Abdu wakilin masu gonakin ya bayyana.
Can aka je aka kama wani guri da yawa, aka kama a gona ta da ni da dangina sau na uku da makaranta kaya. Aka ce mun nemi lauya, na je na nemo maitallar wana. Idda makaranta kaya na je ita ne a can nake, a can ne aka yi fuwan sanki, wanda man in ya zo daga Agadam ya yi tauri, daga nan ake sake daha, ake sake narka shi da izin a turo shi bakin guri a cikin gona ta ne ana. To daga nan na je na gaya ma da merkinmu na sarki na da makaranta kaya, suka ce a ai wannan yanzu daga mai ya huto zaman nan ana tona bututu, a daga mai ya huto wannan kawai za a bi gida gida kowa a je a bashi kuɗin shi. To muna nan maga mai ya huto ana ta shan mai ba a waiwayin ba a nemi mu ba. To shi ne aka ce mana wannan abin naku sai ku nemi lauya in samu mitsalar ruwa na hira ne wata guda. A lokacin nan in gan shi da ido na ka in same shi, da na same shi na ce to kaji ga yanda yake, ga wajenmu yanda yake. Ya ce to he ya je ya gani, na ɗauka shi na je ya ga gurinmu shi lauya, da ya ga gona ta abin da aka yi ce a wannan abu ya ku. Ya ce to wannan ciwo ma da aka bi sai an biya, na tunda dai haƙƙin mutane ne kuma su waɗannan kanan masu foras ne wannan na gawuna. To su kuma su ma muka zo muka game da su muka yi kungiya, shikenan muka sa metallar wana lo shekara 10 ana yana yayi hana mishi suka yi, sai yayi a ba mu sai ba ka rai su bridge zancan da shi ne muka suka ce aka ce su ba mu suka ki ba mu aka muka kai shari'a wannan aka ji aka yi shari'a da aka yi shari'a jujuna ba mu gaskiya Allah musu albarka. Suka ce mu je tsoras ta biya mu da su da gwamnati. Yau kuma da aka kai suka ce a ai kuɗi yayi yawa, talakoki ne wannan ba a basu ba. Sai suka ce su ba su rawa ba sa ba da wannan kuɗin, sai suka daka eh yanzu aka je yau aka yi shari'a. Tunda yanzu shari'a a Nijar mun ga ta fara daidaita, tunda dai talak ba talaka ba mai kuɗi ba gwamnati, kowa ma in ta kama kan gaskiya kuɗi yake a ba mu hakkin mun kai mutum 560 ko sisin kwamo ba a baya ba kowa a ciki. Ai yanzu zancen da nake muke shekara 10
amma kamar ana ce akwai wasu wanda aka sallama.
Wanda aka sallama ɗan Soraz ne, injinin Soraz ne wanda aka yi matacin mai, su ne aka sallama. Su ne kawai suke shiga rediyo suna babata suna cewa sun baya mutane don su cuci mutane. Mu ko da baban mu
har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin tsumma.
Maitre Larwana Abdurrahman shi ne lauyan da masu gonakin suka ɗauka, ya fara da ba da tarihin yadda aka amshi waɗannan gonaki.
Barista Lirwan Abdurrahman, gonaki wanda an ka kama wurare kashi-kashi ne. Na farko dai akwai wuri wanda an ka kama inda an ka kawo matatan mai kamfanin da kanshi nan ga damagaram, inda pompo yake, inda essence yake zuwa, inda man fetur yake zuwa. Akwai kuma wani wuri inda an ka kebe musamman inda ake salatti na shi wannan mai, in an yi gyaran shi nan yake zauzawa nan cikin dagwalon mai wanda bai dake wanda ake zubewa. Su wa'annan gwamnati ya ba da kuɗinsu inda ake zubewa lattin nan, wanga wuri inda ake matata inda kamfani yake musamman an bada dala miliyar 3 kinan miliyan 300,000 aka bada amma har yanzu da gargama ba a kare ba, ana bisa kan farashi. Sannan in ki doka bututu shi kuma wanda yake zuwa haccan a gadan, shi ma akwai rikicin shi bai kare ba, dan saboda gwamnati ya ce a wai bututun a kasa na aka turbude shi, masu gonaki suna yin noma kasa. Shi kuma alhali wannan bututu tsawon kilometa 412 hanya gare shi mai mizanin kwadin meter 6. Sannan daga ciki kuma akwai kaman wurin gas ne an kakawa guda biyar, duk man da ya hito daga can Rijiya da ya yi kilo 70 yana kawowa wani wuri inda ake gasa shi, tun da kamar kunu ne yake hitowa. In ya yi gwabi ya yi kilo 70 akwai inda kamfanin da yake zauwa, shi ma wuri ne mai yawa, tun da ikoki ɗaruruwa ne aka ɗauka aka yi shi. Sai ya gasa shi ya tsaya rauka, sai ya gangaro, sai ya yi tsaiko biyar kamin ya saka nan da magaram. To cikin tsaikon nan da yake inda aka gasa shi, tsaiko biyu ne muke tambayar da shi, inda musamman inda gonakin mutane, tun da akwai da kya wuce kilo 140 da wani abu kya wuce inda gonaki suke, sai ki haura cikin daji. Su wannan babu cikin lissayi, biyu ne adda ku cikin lissayi, da ta biyar ta ƙarshe kamin a zo Surazi, da ta hudu. Ta hudun ita ba da take can zango ne ma na bugaji aka tada su aka zo aka azaure. Sannan gurbi na tambayar diya na ƙarshe shi ne foraji na ruwa, tunda kamar misali shi man feta yana buƙatar ruwa sosai domin ai aikin shi, sai kamfanin shi da kankan shi yayi ya gino ruwa. To akwai gonakin mutane da an kama inda an kai forage sun kai wajen 40 kaji. Tunga wannan zamanin muke zance, su wanga ne ga miki da inda ake zuba latti da inda kamfani yake, su ne an ka ba da wani abu amma akwai garrama a cikin shi. Amma wanga na bututu da wanga inda yake tsaiko a gasa shi da na forage, su ko da laba ba su.
A ɗaya waje na nemi bayani daga ɗaya ɓangaren, wato gwamnati, sai dai haƙata bata cimma ruwa ba.
To Allah ya kyauta. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Tamar Abari, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Kanko ka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka, ko yawan maula ko sadaka.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwali, yanzu kuma lokaci ne da Salamu Muni Barma zai kawo mana sharhin jaridin Nijar.
Za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa shugabannin kasashen Sahel, mambobin kungiyar Jesen Sahel, sun gudanar da taron gaugawa karo na 6 a kasar Chadi a jiya Litinin, domin nazarin hanyoyin farfado da ayyukan kungiyar mai yaƙi da ta'addanci a wannan yanki. Jaridar ta ce shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum, wanda ya halarci taron shugabannin kasashen Afirka a ƙarƙashin inuwar kungiyar AU da ya gudana a ranakun Asabar da Ladin da suka gabata a Addis Ababa, kai tsaye ya sauka birnin N'Djamena, inda suka tattauna akan yanayin da ake ciki a yankin Sahel da yadda za a bullowa matsalolin tsaron da ake fama da su. Jaridar Ayr Info na cewa jami'an kula da binciken kokof a filin jirgin saman Jore Hamani na Yemai da filin jirgin saman Mano Dayak na Agades sun fara daukan horo a nan birnin Yemai, a ci gaba da karfafa matakan toshe hanyoyin safarar miyagun abubuwa. Jaridar ta ce jami'an cibiyar CAT, wato Selil Aeroport Chair Anti-Traffic, kimanin 24 da jami'an hukumar Duan ko kuma Custom biyu ne ke ɗaukar wannan horo a baɗimi da zahiri, wato a takarda da a aikace, da nufin ƙara ankarar da su wasu sabbin hikimomin da za su ba su damar bankaɗo miyagun abubuwa da ke ratsa ƙasashe ta hanyoyin sama. Jaridar Nijar Enter Ebdo ta ce bayan da aka shafe wata guda ana fafatawa a shari'ar sojojin da ake zargi da yunkurin juyin mulkin 31 ga watan Maris na 2021, alkali ya bayyana ranar 24 ga watan nan na Fabrairu a matsayin ta sanar da hukuncin da zai yanke. Jaridar ta ce hafsoshi manya da ƙanana kusan 60 ne suka gurfana a yayin wannan zama da ya baiwa ɓangarori damar gabatar da hujjoji da zammar tantance gaskiyar lamarin abubuwan da suka wakana a kewayen fadar shugaban kasar Nijar kwanaki biyu kacal kafin shugaba Isu Muhammadu ya damƙa mulki ga wanda zai gaje shi, Muhammad Bazoum. Mu karkare da jaridar Le Souffle du Maradi da ke cewa Shugaba Muhammadu Buhari mai shirin barin gado ya buƙaci 'yan Najeriya su zaɓi ɗan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu a zaben 25 ga watan Fabrairu. Jaridar ta ce shugaban wanda a wurin wani taron gangami ya ɗaga hannun mutumin da ya ce yana fatan ya gaje shi ya yi godiya wa talakawan da suka ɗora shi a kan karagar mulkin ƙasa har sau biyu. Saboda haka ya tunatar da su cewa baya takara, amma jam'iyyarsa ta APC ta tsayar da ɗan takara a kan buƙatar su ba shi yarda. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A kai da Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
A wannan makon ne Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kada kura'a a kan wani ƙuduri da zai jaddada mahimmancin neman hanyar samar da zaman lafiya mai ɗorewa a Ukraine a cikin gaggawa, shekara ɗaya bayan da Moscow ta yi wa makwabciyarta kutse. Ƙudurin wanda Ukraine ta rubuta bayan ta tattauna da ƙasashe abokan hulɗarta da kuma ƙasashen da ke da ra'ayi, za a kada kura'a a kansa a ƙarshen wani zaman majalisa na gaggawa na musamman da za a fara gobe Laraba da yamma a kuma ci gaba da yinsa har zuwa ranar Alhamis. Wata sabuwar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta kashe mutane uku a jiya Litinin tare da jakkata wasu fiye da 200 a sassan ƙasar Turkiyya, inda wata gagarumar girgizar ƙasa ta shafa makonni biyu da suka wuce wadda ta yi sanadiyar mutuwar dubban mutane a cewar hukumomin ƙasar. Ƙarin wasu gine-gine sun ruguje, lamarin da ya sa wasu mutane suka makale yayin da aka samu rahoton mutane da yawa sun jakkata a makwabciyar ƙasar Siriya. Ma'aikatan agaji a Somalia sun ce suna da damuwa game da yiwuwar samun raguwar tallafin jan ƙai a yayin da ƙasar ke fama da fari mafi muni da aka gani cikin shekaru. Ƙarancin masu ba da gudunmuwa gami da sauran wasu matsaloli da yawa a faɗin duniya da kuma ke buƙatar tallafin jan ƙai ka iya rage yawan kuɗaɗen da Somalia ke samu, a cewar ma'aikatan jan ƙai. Muhammad Abdi, daraktan hukumar kula da 'yan gudun hijira na Norway, ya ce babban dalilin da ya sa ake samun ƙarancin masu ba da agaji shi ne Somalia ta daɗe tana samun tallafin jan ƙai sama da shekaru 30 yanzu, kuma babu wani canji da ake samu.
Thomas Sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, shi har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai, sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe, ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.